sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 25 16. Masu haron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye a tashin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai rediyon FM na rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau talata 13 ga watan Satumba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Nazira Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan da wani rakawa muku shin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai.
Najeriya kasar da tafi kowace kasa a Afrika bunƙasar tattalin arziki ta fada cikin komatsar tattalin arziki inda ƴan kasar ke dindina kudar su. Tsagaita wuta a Syria ta fara aiki ga dangadan a ranar Talata a yayin da aka samu rahotannin lafawar al'amura da kuma tarzoma kalilan. Jami'an kasar Philippines suna kokarin fayyace sanarwar da shugaban kasa Rodrigo Duterte ya gabatar cewa akwai bukatar jami'an tsaron Amurka na musamman da suke baiwa takwarorin aikin su na kasar Philippines shawara akan dabarun yakar ƴan tawayen musulmai a kudancin kasar.
Madalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji kiran da sarakuna suka yi game da ci gaba da zaman lafiya tsakanin al'umma a cikin sakonsu na bikin sallah.
Haka dole ne mu tashi tsaye haɗa kawunan mu kuma baiwa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya iya gwargwado iko don ɗaukan matakan da suka dace.
Haka kuma majalisar dattijan Amurka ta gayyaci jami'an jami'ar Amurka da ke Najeriya ko domin yin me?
Sun neme mu domin sun mun gaya musu da kanmu da kuma yanda muke yi suke ji za su samu mana ma taimako da doka su Amerika suna da wannan kokari.
Madalla, haka kuma muna da rahoto akan wato ko kawar da wasu jam'iyyun siyasan kasar Ghana suka yi game da kudin tsayawa takara. Haka kuma muna da bakuwa ta musamman za ku ji kowace ce bakuwar tamu a cikin wato ɗakin watsa shirye-shirye. Sai shirin Halima na noma tushen arziki wanda za ta gabatar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Najeriya kasar da tafi kowace kasa a Afrika bunƙasar tattalin arziki ta fada cikin komatsar tattalin arziki inda ƴan kasar ke dindina kudar su. Mata da suke saye da sayarwa a kasuwa suna shan wahala a sakamakon rashin tashin farashin kayayyakin abinci. Komatsar tattalin arzikin ta faru sakamakon abubuwa da yawa da suka hada da hare-haren da aka kai wa rijiyoyin man fetur a kudancin kasar da faduwar farashin danyen man fetur a duniya da kuma karancin kudaden ketare. Sannan cire tallafi da kuma rangwamen da gwamnati take yi wa mai hakan na nufin jigilar kayayyakin da manoma ke yi yayi tsada. Rabon da Najeriya ta fada cikin irin wannan yanayi na komatsar tattalin arziki ya kai shekaru 20 da suka shuɗe kuma ba a da tabbacin lokacin da komatsar tattalin arzikin za ta kare.
Tsagaita wuta a Syria ya fara aiki ga dangana a ranar Talata yayin da aka samu rahotannin lafawan al'amura da kuma tarzoma kalilan. Da faduwar ranar jiya Litini aka kaddamar da rijejeniyar tsagaita buɗe wuta sa'o'i bayan kaddamar da rijejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa kila wannan ita ce dama ta ƙarshe da za a iya ceto ƙasar daga yakin basasar shekaru 5 da ta kwashe ta nayi. John Kerry ya ce za a iya garaje gadami wajen tantance ingancin yarjejeniyar wadda Rasha da Amurka suka shiga tsakani aka kulla. John Kerry da ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergey Lavrov suka bayyana cimma yarjejeniya da sanyin safiya a Asabar a Geneva. Sannan yarjejeniyar ta samu goyon bayan wasu kasashe waɗanda suka hada da Iran wacce take goyon bayan wannan wato gwamnatin ta Syria da kuma Turkiya wacce take son a cire shugaba al-Assad akan kankaragar mulki.
Shugaban kasa Barack Obama ya a yau Talata ya yi wa tsohuwar sakatare harkokin waje Amurka Hillary Clinton yakin zaɓe yayin da ta ɗauki 'yan kwanaki domin ta murmure daga rashin lafiyar pneumonia da ya kamata. Mr. Obama zai yi magana a wajen rallin da za a yi a Philadelphia sannan zai halarci taron asusun jam'iyyar Democrat. Clinton ta bayyana cewa ta bayyana wa CNN a ranar Litinin da ta gabata za ta ci gaba da campaign a ƙarshen wannan satin. Ma'aikatanta sun bayyana samun kuskuren gane rashin lafiyar wanda ya faru ranar Juma'a kwana biyu bayan ta bar wajen taro babu shiri a New York. Hakan ya jawo cece-kuce akan rashin lafiyar tata. Clinton ta bayyana a ranar Litinin da ta gabata cewa bata yi zaton rashin lafiyar tata zai zama wani babban al'amari ba. Clinton da abokiyar karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump sun yi alkawarin bayyana takardunsu da ke dauke da bayanin lafiyarsu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an kasar Philippines suna kokarin fayyace sanarwar da shugaban kasar Rodrigo Duterte ya gabatar cewa akwai buƙatun jami'an tsaron Amurka na musamman da suke baiwa takwarorin su aiki na kasar Philippines shawara akan dabarun yakar ƴan tawayen musulmai a kudancin kasar su fice daga kasar. Mai magana da yawun sojoji General Roseto Padilla ya faɗa cewa sanarwar ta jiya Litinin ta shafi sojojin Amurka kalilan ne. Yau Talata ne ake sa Mr. Duterte ya dage akan cewa ya dage akan cewa kasarsa ba za ta yanke cibiyar alakar da kasashen da suke kawance da su ba. Sakataren harkokin wajen na Philippines Faifeku Yusuf ya ce Philippines za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyoyi da alkawarin da ta yi. Jiya Litinin shugaban na Philippines ya bayyana cewa kasancewar sojojin Amurka na musamman kimanin 100 wani bangare ne na wani aiki da aka fara tun a shekarar 2002 inda ya nuni da kashe musulmai da dakarun Amurka suka yi lokutan mulkin mallaka a farkon karni na 20. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗa a jiya Litinin yana sane da wannan furuci.
Tsohon Prime Minister Birtaniya David Cameron ya ba da sanarwar yin murabus daga kan kujerarsa a majalisar kasar. Hakan ya biyo baya a wata uku bayan da al'ummar Birtaniya suka zaɓi fita daga ƙungiyar tarayyar Turai, wanda hakan ya saba da ra'ayin Cameron ɗin, har ya janyo saukarsa daga mukamin Prime Minister. A wancan lokaci ya ce zai tsaya a majalisar kasancewar ba zai fuskanci zaɓe ba sai shekara ta 2020, amma Cameron ya bayyana cewa zai yi wahala ya zauna a majalisar ba tare da ya janye hankali ba. Ya jaddada nuna goyon bayansa ga Prime Minister Theresa May, wacce ta karɓi ragamar a hannunsa a watan Yuni. Za a yi zaɓe na musamman don mai gurbin na Cameron a majalisar.
To madalla, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Madalla, a cikin shirin mu da muka gabatar mun ce muku mun yi bakwa ta musamman, kuma bakon ita ce Hajiya Rabia Husaina Adamu daga Hajiya. Muna miki barka da zuwa.
To barka muka dai, assalamu alaikum.
To madalla, me kika zo yi Amurka ne?
To na zo Amurka ne domin na karbi wata lamba ta yabo da aka bani a wata kungiya wadda ake kira Creative. Ita wannan kungiya tana aiki ne a kasashe da yawa na duniya, kuma tana aiki a Najeriya musamman kan harkar tallafawa harkar ilimi. Kafin na zama yanzu a matsayina, ina matsayin commissioner ne ta ma'aikatar ilimi ta jihar Jigawa. To amma kafin na samu wannan mukamin na yi, ina aiki da wato kungiyar wato tallafi ta Amurka wadda ake kira USAID da ayyukan da suke da tallafawa harkar ilimi a Najeriya. To wannan kamfanin su suke suka sa bi suke yin kwangilar yin wannan ayyuka a Najeriya, ni kuma na yi musu aiki. To shi ne suka karrama mu 14 ne daga sauran sassan duniya daban-daban, amma ni kadai ce daga Najeriya, kuma a Najeriya ma arewacin Najeriya alhamdulillah.
To menene makasudin ko kuma manufar wannan karama, me zai kara miki ko kuma ya kika ji da wannan karama wanda da aka yi miki?
To alhamdulillah, gaskiya na yi farin ciki kwarai da gaske, saboda na bar wannan kungiya tun wajen 2012 na bar aiki da su, na shiga siyasa tsindim. To kuma aka zo aka yi zaɓe, komai ya daidaita, muka samu muka canja gwamnati a center, muka canja a state a jiha. To kuma ina aiki a haka, sai kuma naga kawai sun aiko mun da cewa suna son su karrama mata 14 a duniya, kuma suna ganin aikin da nayi a fannin ilimi a shekara da shekaru da nake ta bada gudunmawa ta. Project kaman guda uku ko hudu haka ne musu a arewacin Najeriya.
Kaman wanda wani kenan?
Akwai wani program da ake kira Compass. Domin ya aiki a Compass a Community Action Participation in the Social Sector, sunan aikin kenan. Shekara biyar muka yi muna ba da tallafi harkar ilimi, musamman ilimin yara mata. To muka zo kuma muka yi wanda ake kira NEI, Northern Education Initiative, wanda ni ne aiki a Sokoto. Mun yi aiki da almajirai, mun yi aiki da yara mata, mun yi aiki da malamai, mun yi aiki da iyayensu. An yi ƙoƙari an gyara wato tsarin harkar yin, yadda za a tabbatar cewa an samu inganci. ingantaccen mataki na farko ilimin yara, musamman yara mata da yara kuma da suke wanda ba sa cikin makaranta kamar yadda suke almajirci da sauransu.
To da yake wannan abin ya sa aka karama ki haƙiƙa zo nan, to kuma gashi yanzu kina riƙe muƙamin siyasa, wato commissioner, wannan zai baki dama ki ci gaba da wannan aikin da yake yi, ko kuwa sai an gama aikin commissioner sannan a ci gaba da wannan
aikin? Aikin da nake na commissioner shi ma kamar ci gaba ne da aikin da nake yi,
duk
da gaskiya abin da irin abubuwan da na koya a wayannan ayyukan da ne, gaskiya ina amfani da su yanzu kwarai da gaskiya wurin aikin na, tafi da aiki na, kuma ina da kyakkyawan fahimtar al'amuran da suka shafi ilimi a arewacin Najeriya ko a ina ne, musamman ma a Jigawa. So abin da duk nake yi dama kamar ci gaba ne, kamar ɗorawa ce aka ba mun nake da.
To ba Najeriya ta yi murna da wannan ba, jihar Jigawa ma ta fi kowa murna, saboda bayan wannan abu da aka baki, sannan kuma a jihar ne zaki duk waɗannan basiran, a can ne zaki amfani
da su. Gaskiya alhamdulillah, na gode.
To muna miki murna da zuwa da kuma samun wannan yabo da aka yi.
To na gode kwarai.
Hajiya Rabia Hussein Adamu kenan, kwamishinan ilimi ta jihar Jigawa da ta kawo mana ziyara bayan ta karɓi kyauta a nan Amurka. Mun gode.
To madalla, na gode.
To madalla, bari mu koma jihar jihohin Adamawa Taraba, inda sarakuna cikin sakonninsu na sallah suka nemi a ci gaba da zama lafiya. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Duk da halin ƙuncin tattalin arzikin da jama'a ke kokawa, al'umma fa na ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah, inda ku ake turowa zuwa fadar manyan sarakuna domin gaisuwa. A jawabinsa ga dimbin jama'a da ta taru a fadarsa, mai martaba lamirin Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha, wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar, ya yi tsokaci ne game da batun samun zaman lafiya tsakanin manoma da kuma makiyaya, musamman maganin irin tashe-tashen kulan da ke wakana tsakanin bangarorin biyu cikin kwanakin nan.
Kullum muna samun rahotanni na asarar dukiya, salwantar rayuka saboda rashin ƙauna da fahimtar juna, kuma kiyayewa da haƙƙin da yake rataye a kan kowanne. Saboda haka dole ne mu tashi tsaye, haɗa kawunanmu, kuma baiwa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya iya gwargwado iko don ɗaukan matakan da suka dace na kare. Nan ina so in nuna farin ciki na da godiya ga gwamnatin jihar Adamawa da ke hekta 5,000 a gundumar Biyaku, Mai Balwa da Maiha don kiwo kawai. Wannan mataki daga cikin sauran matakai da gwamnati ta kuzuri aniyan ɗaukan a duniya bone, kuma bani shakka zai taimaka gaya wajen warware rashin jituwa tsakanin makiyaya da manoma.
Kamar Adamawa, a jihar Taraba ma haka fa lamarin yake, inda mai martaba Sarkin More Alhaji Abbas Jida ta fida ya kira al'umman jihar ne da mai da hankali wajen abin da ya shafi noma da kiwo, inda ko ba sarake ma ya alƙawarin samar da kayayyakin noma ga ƙananan manoma da ke masarautarsa.
Su ne farka ni gina hikima sabo, ni noman doya, ni noman gida, ni noman gwanda, ni kiwon shanu. Mu ɗauka mu kai Ghana, mu kai China, mu kai Turai, mu kai ko'ina a duniya, sai ku ga cikin lokaci kaɗan mun kawo kuɗi, mun dawo masu kuɗi, kowa ya dawo masu daraja, mai daraja. Allah ya kai mu ga wannan.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, yayin da alƙaluma ke nuna cewa ana samun ƙaruwar masu ɗauke da ƙwayar cutar kanjamau a jihar Taraban, batun da ya tada hankulan sarakunan jihar, inda mai martaba Sarkin Morin Alhaji Abbas Tabi da ya gargadin cewa
yanzu ba ciwon AIDS a jalin ne, ciwon AIDS a mutum biyu, ciwon AIDS a Tella, ciwon AIDS a Bali, ciwon AIDS a Dafin, ciwon AIDS a Taraba, kaya yake. To ba wanda zai tsare mu da wannan, sai dai mu za mu tsare kanmu. Don haka don Allah, kowa ya guji abinda Allah ya hana. Kun gane abin da nake nufi. In kuma za a yi aure, a yi ta.
A bana dai an gudanar da bukukuwan sallar ne cikin tsanaki da kuma kwanciyar hankali a waɗannan jihohi biyu, ko da yake da alamu akwai ƙarancin kuɗi a hannun jama'a.
Sunana Adamu Sidi Akonga.
To ya sallar rabana?
To sallah kam dai ba ta cewa alhamdulillah ne yake mutum da lafiya, amma gaskiya sallan akwai inda yanayi take, babu kuɗi kawai. Mu dai mun dai sallah da yake muna cikin ƙoshin lafiya, to alhamdulillah, amma gaskiya sallah kam akwai inda take, an yi sallah dai cikin talauci.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Malam Ibrahima. A nan Amurka kuma, majalisar dattijai ce ta gayyaci jami'an jami'ar Amurka da ke Yola, Najeriya, domin yi mata bayanin yadda take kashe kuɗin da take ba take bata kafin ta kara mata wasu. Na tattauna daya daga cikin waɗannan wakilan Hajiya Ture AA Kadir domin jin yadda suke gudanar da aikace-aikace musamman a sansanin ƴan gudun hijira da jami'ar ke taimaka mawa.
Aikace-aikacen da muke yi da mutanen da wannan Boko Haram nan suka tozar da su da kudu zaman aiki suke nan ƴan gudun hijira waɗanda suke yanzu suka rage da akan batun waɗanda suka koma. To, ka san abu din ka yi shi ya daɗe. Akwai lokacin da zai zama ba abin zai ragu ya zama ba ka da ƙarfi. Kuma yanzu ne mutanen nan suke neman taimako. An san sun koma a ƙasansu, amma still ba su da ƙarfin noma mai kyau. Muna ƙoƙari ne mu ga an taimaka musu su samu modern farming input kamar noma irin na zamani. Maimakon ka yi noma ka samu 10,000, 20,000. Muna so kai ka samu kamar 100,000, 50,000 dai ka inye ka yi ya yi kasa kenan. To in ba sun taimaka ba za mu samu mutanen su samu wannan ba. Akwai lokacin da muke ba su iri wanda shi founder na AUN Atiku Abubakar kan bada da su USAID kai dai da wasu organization maimakon a yi noman yunwa sai sa su wanke wannan irin. Geto in ba su ci ba ya za su yi su yi noma kuma gaskiyansu ne. To muna neman taimakon abinci da irin farming input don ba zai zauna kullum a riƙa ba su ba. To amma in suna noman da kansu an nuna musu an buɗe musu hanya.
Me majalisar dattijan ta ce za ta yi yanzu
a kai? Abin da ake baka ba in kana yi da kanka za ka bi. In kana da sana'a za ka gyara gidanka ba wai sai an gyara maka ba. Mu dai muna so a taimaka musu su samu su zama a kan kansu. Su samu taimakon koyon sana'o'i yanzu aka mun kai wasu UNHCR tana yin wasu training a local government kamar guda hudu za a koya wa maza a koya musu sana'a irin wanda suke irin na maza su takalma su mai ake kira yin riguna mata kuma suna koyon irin wasu abubuwa kamar su jakakkuna su mai amma kaga waɗannan jakakkunan da suke yi da ake muna kiran a West 12 abubuwa ne na robobi na da ake kwasa a bola a mai ayi.
Shin abinda muke son mu sani shin su majalisar dattijan su za su ɗauki ɗawainiyar wannan abinda kuke son su yi musun sun kuma ansa za su yi ɗin?
Tare da gaske su suka neme mu dama sun neme mu domin sun mun gaya musu da kanmu da kuma yanda muke yi suke ji za su samo mana ma taimako daga kasar Amerika suna da wannan ƙoƙari. Ma mutane kawai ma a gida ko anguwa sai su haɗa suna bada few dollars sai ka ga ya taru da yawa sai su tura mana. Ka gane? To, dama ƙarfin Amerika ba senatocin ba ne. To, akwai wanda suke da interest musamman ma a cikin wannan abu. Akwai wata wanda muka gamu da ita. Dear, one of the members of the House of Reps. Ita take taking care of a committee na bring back our girls daga nan. Kuma takan samu taimako ta tura ma mutane su yi amfani da shi in just talking out about wayannan yaran Chibok ɗin.
Yanzu sun ansa duk za a yi waɗannan abubuwan bayan kuma su waɗannan bayanan kenan.
Kwarai da gaske kuma alhamdulillahi mutum dai ya yi kyau.
Hajiya Turai AA Kadir kenan. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu da wannan yammacin Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma ya kai mu yankin da magaram a can ƙasar Jamhuriyar Nijar. Wannan karo na tattauna ne da wani mai noman damana da kuma noman rani akan yadda yake gudanar da ayyukan shi. Amma kafin mu shiga tattaunawar mu gadangadan na fara ne da tambayar cikakken sunan shi.
Ni da sunana Zainab Ali wanda aka sani da sunan Petit Pois wanda yake a garin Mudik a Jamhuriyar Nijar. Mudik tana yamma kaɗan kilo 5 daga Damagaram a Jamhuriyar Nijar. Kuma ni ma'aikaci ne na aikin noman rani da na damuna.
Yawa, to Malam Zanedi da harin harko zan so in ji wani irin yanayi ne a wannan yanki naku kuma ya yanayin kasar noma take a wannan yanki naku.
To yanayin kasar noma dai na noma rani Halima yanzu anan Jamhuriyar Niger sai ce kap a Niger dai babu wanda ke san garin Muduk ba wajen harkar aikin noman rani. Harkar noman rani yanzu zancen da nake miki wannan ma keken tabki ne wanda muke da shi. Wanda gari ruwa daban-daban wanda ya shahi garin Muduk, garin Gona, yammacin ruwa, garin nan guda uku manyan garin ruwa ne wannan tabki shi ne muke aiki da shi na wajen harkar noman rani. Yanzu ko da yanzu lokacin damuna ne. Yanzu lokacin damuna muna aikin noman rani, muna aikin noman damuna. Yanzu nan kadan an kammala aikin damuna, gaba ɗaya kuma za mu dukufa akan wannan aiki na noman rani da muke ciki. Yanzu haka ban san da muke muna nan muna aiki shi. Kuma muna sa abubuwa daban-daban ko da yake muke tambaye ni ba abubuwan da muke shifkawa. Da farko dai muna sawa salad ko mu ce salati, akwai karoti, akwai shu, akwai aubergine, akwai attaruhu, hatta da malama Halima muna shifka wannan yan makka da ake ce ma zogala. Akwai masu sa ma shinkafa zancen da nake miki yanzu haka shinkafa alkama mutane da dama ni ban na sawa amma ni na ga wanda suke sawa shinkafa alkama har ma da rogo ana shukawa a nan garin mu na Mudukin. Kuma zancen da nake miki a game da harkar aikin noman rani magabata masu kula da harkar noman rani suna zawa suna ganin mu kadan kadan suna taimaka mana da iruruwa da suka shahi ayyukan da nake yi.
Yawa Malam Zanedi ka hannu shiga batun irin taimakon da kuke samu. Noman da kake yi har yanzu irin wanda ake yi ne na gargajiya da kayan aiki na gargajiya ko ku noman zamani kake yi?
Wallahi Halima noma ne na mu na gargajiya mu nan da yanda muka sani. Amma kuma muna gama da na zamanin. Menene yasa nake muke na gargajiya? Kin san shi iccen da zaka shubka yanzu aka kama ana misali salati aka zo muka dasa shi nake haka jehi haka a kaman keli haka da ake yi an muka dasa shi guda shine inda ya kwan uku zuwa hudu sai mu nome shi an muka nome shi ya sha rana ta samu kaman awa biyu sai mu bashi ruwa kwana hudu na gaba sai mu zo mu sake mishi noma sai mu ka kuma taki wannan naki na gargajiya ko na awaki ko na tumaki ko na shanu sai mu ka mu zuba mishi amma sai an sa angre wannan naki takin zamani na zamani kenan aka zuba mishi sannan wannan na gargajiya sai a je a watsa shi inda haka ana na NC da suit ana nan dai kusan aka samu kaman ya samu kaman kwana 20 dai misali aka zo aka nome shi kuma akwai taki naki wannan na tattabaru Halima wannan taki na tattabaru shine an muka watsa shi yakan sa salati ya girma ya zama kaman shu manya saboda shu kin da nake zance shi salatin gindi guda an kaccire shi ya ishe kaman sun 5-6 sai su ci kinga dalilin da yasa muke sa taki na shi tattabaru.
Yawa Malam Zanedi idan aka duba akwai wani yankin kasar Jamhuriyar Niger inda ake noma a tsaye ku a nan yankin ku na da magaram a duke kuke noma ko kuma a tsayen kuke yi?
Gaskiya ni na yi tafiya da dama daga nan da magaran bai har zuwa Tasawa an tattada daga Tasawa abin da ya yamma kama daga zawa da magaran ni bin gaba inda ake noma a duke gaskiya noma ne muke yi na tsaye wanda ake kira noma ne makiyara suke yin da hauya ita ce wannan muke abin da sai a samu kaman mutum 5-6 suna tsagi wasu suna zawa suna tussawa shine noman da muke yanzu mu a tsaye muke noman malama Halima kuma noma a duke ko gaskiya ni da kaina bin tarro ba wannan noma na duke an yi shi a da amma a yanzu gaskiya ba shi da wani wannan.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ci gaban tattaunawar tamu da Malam Zanai da Alif Tipuwa yanzu a madadin shi da mai hada mana shirin da daidaita sauti Jule Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima kaɗan mu sake haduwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda muke gabatarwa tare da Usman Kabara.
To madalla an gaishe ki sarauniyar noma. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna. Ra'ayin farko ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura, yace to iyaye ya kamata ku kula da yaranku daidai wannan lokacin na bukuwan sallah dan kaucewa haduran abubuwa ban hawa da kuma wasu bata gari. Sai sako na biyu da hito daga Muhammadu Mai Kaimiya Oji Kwatas Gombe da Abdullahi Batura Bajoga suka ce Allah ya sa yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a kasar Syria a tsakanin ƴan tawayen kasar da gwamnatin kasar ya daure. Sai baba Sabana of Kotiola yace biyoyi Hausa ina muku fatan alheri da fatan kun sallah lafiya ya nuna mana na badin badada. Sai sako daga Arabiu Muhammadu Labbo gidan Maji a Sokoto yace rashin lafiyar Hillary Clinton yar takarar shugabancin Amurka a zahirin gaskiya kowa bai fi karfin rashin lafiya ba kadara ce kowa kuma tana iya riska kuma a kowane lokaci mu dai fatan mu Allah ya ba ta lafiya da ma sauran marasa lafiya ko ina su cikin duniya. Da ƙarshe sai Naziru Abubakar Sabo Gusau yace to hakikanin kakakin majalisar Brazil da kai ruwa kai tsaki domin ganin an tsige tsohon shugaban Brazil Dilma Rousseff daga karagar mulkin ta ai dama dan da yace mahaifiyarsa ba za ta yi barci ba shi ma ba zai yi barci ba. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Najeriya kasar da tafi kowace kasa a Afirka bunƙasar tattalin arziki ta fada cikin komatsar tattalin arziki inda ƴan kasar ke dandana kudarsu mata da suke saye da sayarwa a kasuwa suna shan wahala a sakamakon tashin farashin kayayyakin abinci. Komatsar tattalin arzikin ta faru sakamakon abubuwa da yawa ciki har da hare-haren da aka kai wa rijiyoyin man fetur a kudancin kasar da faduwar rashin da faduwar farashin man danyen man fetur a duniya da kuma karancin kudaden ketare. Tsagaita wuta a Syria ta fara aiki gadangadan a ranar Talata a yayin da aka samu rahotannin lafawar al'amurra da kuma tarzoma kalilan. Da faduwar ranar jiya Litinin aka kaddamar da yarjejeniyar tsagaita bude wuta sa'o'i kaɗan bayan kaddamar da yarjejeniyar sakataren harkokin waje na Amurka John Kerry ya ayyana cewa kila wannan ita ce dama ta ƙarshe da za a iya ceto ƙasar daga yin basasar shekaru biyar. Jami'an kasar Philippines suna kokarin fayyace sanarwar da shugaban kasar Rodrigo Duterte ya gabatar cewa akwai bukatar jami'an tsaron Amurka na musamman da suke baiwa takwarorin aiki su na kasar Philippines shawara akan dabarun yakar ƴan tawayen musulmai a kudancin kasar. Su fice daga kasar. Mai magana da yawun sojojin General Restuto Padilla ya faɗa cewa a sanarwar ta jiya Litinin ta shafi sojojin Amurka kalilan ne. Yau Talata ne Mr. Duterte ya dage akan cewar kasarsa ba za ta yanke cibiyar alaƙarta da kasashen da suke ƙawance ba da su ba. Sakataren hakokin kasashen waje na Philippines Perfecto ya ce Philippines za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da alƙawarin da ta yi. Shugaban kasar Amurka Barack Obama a yau Talata yana yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton yakin zane man zabe.
Madalla. To daga tattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu Ahmad Donkuwa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mana wajen gabatarwa. Da Julie Gresham wadda ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Cedric Franklin. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa. Domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Usman Ahmed Kabar za su gabatar kuma za su yi magana ne yau akan ilimi musamman muhimmancin yi wa ƙasa hidima. A ci gaba da saurari lafiya sai an ji mun ku.